jama'iyan wanda a bid'a wa tihi wa sunna bi sunnatihi ila middin bai haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da saduwa a wannan yammaci na juma'a 14 ga watan ramadan shekara ta 1427 bayan hijira wanda ya dace da 6 ga watan haka ne ko 6 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 50 chip a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba yau zamu tashi farkon aya ta 51 kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya na farko yana tambaya hukuncin mutum musulmi ya auri mace kirista mun sha ba da amsa a nan gurin cewa ya halatta musulmi ya auri mace wadda ba musulma ba in ta zama cikin ahlul kitab to ahlul kitab kuma sune yahudu da kuma kirista sune ahlul kitab dan Allah ya ce wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان وتو ينكا ومتن دا أكبر والتافي كافنكو حللني أغليكم إنسان ينكا دبا فتشي سننكما ينكا ومكو حللني أغليسو سننكما ما تنسو حللني فأوليسو إذا ما تتازم بيهودي أو كيرستا wannan da nassin wannan aya da ke cikin suratul ma'ida wanda ba samu ayar da ta shafe ta ba ita ce hujja ta wannan halacci amma idan mace tana wani addini daban ba kiristanci ba ba yahudanci ba to wannan ba ta halatta aurenta sun shiga cikin ayar da ke cikin suratul baqara wala tankihul mushrikina hatta yu'minu sannan wala tankihul mushrikati hatta yu'minu wal 'abdu mu'minun khairun min mushrikin walau ajabkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wato na farko wala tankihu la tankihul mushrikati na biyu wala tunkihu dan saboda na tuno wani abu ne wani balaraban kauye ne ya je wani na karanta alqur'ani sai ya kuskure yace wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu yace wallahi hatta law amanu kar ku aurawa ma'ana la tankihul mushrikina kai la tankihul mushrikina hatta yu'minu kar ku aure mushrikai maza har sai sun yi imani yace ko sun yi imanin ba za mu aure su dan shi mai karatun da ya kuskure da yace wala tankihu kar ku auro maza sai sun yi imani yanzu namiji ya imani sai ka aure amma kaga yadda lafazin aure ke la tunkihu kar ku aura musu kar ku aurawa mazaje da suke shirka ƴaƴan ku har sai sun yi mai kaga yadda aya take kaga da nayi kuskure sai na sanar wancan abin da na karanta ko wace shekara ce wallahi a'lam na manta abin nufi dai ba shi halatta ku auri mace wadda take tana wani addini daban ba kirista ba ba kuma yahudanci ba ba shi halatta ku aure su sannan ayar tana nuni ne akan aljawaz halacci amma idan aka ce ga musulma to ka fifitar uska musulma wajen aure shi yafi sama ka je ka auro wadda take ba yahudiya musamman kuma idan kai din baka da karfin riko da addini ko ko baka da takakken sani game da addininka sai to ta jefa ma shakku cikin addininka kila ka za ta ja zakara amma da dan zakara idan ka za kaga lamari ya lalace kin abin nufi ta je ta zaka cikin addininta Allah tsare mu wannan yake yana fama da ciwon ulcer da shekara ba ta barin shi yayi azumi na faɗa a nan gurin wani lokaci da ya wuce baya cewa rashin lafiya iri biyu ce akwai rashin lafiya da ake tsammanin warkewarta to dukkan rashin lafiya da ake tsammanin warkewarta abinda ke kan mutum yayin da ya ajiye azumi saboda ita ramuwa tun Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra amma rashin lafiyar da ba a tsammani ko an cire tsammanin warkewarta saboda an yi maganin Allah bai kawo sauki ba Allah ya so ya jarrabu bawa da ita ba mai warkewa ba ce ba to irin wannan idan mutum ya ajiye azumi don wannan rashin lafiyar to zai ciyar ne a madadin ramuwa tun da shi ko nan gaba ma baya tsammanin samun sauki da haka ya zaka ce zai rama nan gaba da haka shi abin da kawai zai shine ciyar da miskini dukkan yinin da ya kasa yin azumi sai ya ciyar da miskini wannan shine ma'auni da haka cutar da kake ciki ko kai tambaya akai haka ne ko ba haka bane ana tsaron warkewarta za ka yi ta tara azumin ne har ka samu sauki sai ka rama ciwon ulcer kuma ana warkewa an sha ganin waɗanda suka kamu da ita kuma suka warke idan kaga ta tafi ta dawo, to kai ne abubuwan da aka ce ka daina ci ko ka daina sha, kuma sai ka ci gaba da cin su bayan ka ji ka dan samu sauki, to kaga dole za ka dawo kenan. An ce ka daina cin lemon tsami, ka ci gaba da cin lemon tsami. An ce ka daina cin abu mai yaji, ka ci gaba da cin abu mai yaji. An ce yadda likitoci suka faɗa kenan, sai ka ci gaba da yi, ka saba ka'idarsu. To kuma sune ahlul zikri a wannan babin, fasalu ahlul zikri in kuntum la ta'lamun. Don wanda ya saba ahlul zikri a kowane babi, ko dole ya sha wahala. Kai bayanin riya da kuma yadda take bata ayyuka, shin wace addu'a mutum zai yi Allah ya tsare shi daga riya? A yanzu haka ban sani ba, ko kuma na sani na manta, ba wata addu'a da na sani, in kuma na sani ma na manta, keɓantacciya da ake dan mutum ya tsare kansa daga riya. Sai dai addu'o'i ga mammu waɗanda suka shafi mutum ya nemi sabati akan shari'a, wanda wannan mafahumin sabati akan shari'a ya shafi komai da komai. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wannan ya zama gamamman addu'o'i ne ga dukkan shari'a da mutum zai roƙon wa kansa, tsayuwa akan tafarkin gaskiya da kuma kaucewa tafarkin bata. Wannan yace akan yi bayanin cewa dukkan abinda zamu muka gani na addini ba za mu aiwatar, wato ba za mu iya fahimtar sa ba sai ta hanyar da sahabbai suka fahimta. Wannan yana nufin da abinda suka aikata kenan sai mun aikata. To su sahabbai kuma sun karkashe Khawarij a zamanin su, mu ma yanzu za mu iya karkashe Khawarij a zamanin mu? Gaskiya ne, dukkan abin da zaka fahimta na addini dole ne fahimtar ka kada ta sabawa ta sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan fahimtar ka ta sabawa ta su, ka tabbatar kai din kai ne kake kan kuskure, kake kan bata, su kan akan shari'ar, dan su sun riga sun zama zabi ne na Allah, ba kamar irin ka ba, ba kamar irina ba. Yadda Allah ya bada bisharar zuwan Annabi a cikin At-Tawrat da Injila, haka aka bada bayanin sahabbai ta hanyar sifofin su cikin At-Tawrat da Injila. Game da Annabi an ce yajidunahu maktuban indahum fi at-Tawrat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Sifofin Annabi kenan cikin At-Tawrat da Injila, waɗansu daga cikin su. Wannan aya cikin suratul A'raf ta yi bayani, umarni da kyakkyawa hani daga mummuna, halattawa mutane daɗa dan al'amur, haramta musu dukkan abin da yake datti ne, haka da sauransu. To kuma sahabbansa sai aka yi bayanin su suma. Idan ka je ƙarshen suratul Fath, Allah ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Wannan siffarsu kenan, ashidda'u 'alal kuffari, suna tsanantawa kafirai, amma ruhama'u bainahum, suna da tausayin junansu. Tarahum ruk'an sujjada, zaka samu suna ruku'i da sujjada, kaga suna sallah kenan. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, wato suna da ikhlasi kenan, suna neman yardar Allah, suna neman falalarsa. An gane ko simahum fi wujuhihim min asar sujud, sai Allah ce zalika masaluhum fi at-Tawrat. Wannan abinda aka ambata, ashiddaw adal kufari ruhama'u bainahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asar sujud, shine zalika abin nan da aka ambata a baya. Masaluhum fi taurati shine siffarsu a cikin at-Tawra, wa masaluhum fil injili shine siffarsu a cikin Injila. Ma'ana yadda aka bada bayani da bishara zuwa Annabi, haka kuma aka bada bayanin siffofin sahabbai a cikin At-Tawra da Injila, ba wai sunayensu aka lissafa ba, siffofin su. To kaga kenan, waɗanda suka samu wannan matsayin, kai ka san fahimtar su ta addini, ba sai an ce ba ta fitaka. Tsoron Allah su, ba sai an ce ba ya tinaka. Saboda haka gaba ɗayan sahabbai adalai ne. Mu ko nan gurin cikin rububi akwai adalai, akwai kuma waɗanda ba adalai ba, amma su gaba ɗayan su adalai ne. Wannan ita ce aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a. Da haka fahimtar su ta addini, wato ta zama ma'auni na duk wanda zai biyo bayan su. Wanda duk zai biyo bayan su in ya fahimci abaibai ba yadda suka fahimta ba, to ya tabbatar baya kan shari'a. Ko wane ne, ko a wani gari yake, ko a wata ƙasa ya taso. To amma wannan maganar da ka kawo cewa sun karkashe Khawarij, haka kaji an faɗa maka ko malamin ka ya faɗa ma ba tare da bayani ba, shin kowane ɗaya ne cikin ɗaiɗaikun sahabi sai ya je ga Khawarij sai ya kashe, ko kuma wani imam ne cikin a'imma ya yi umarni da hakan? yadda kowa ya rinka yin sallar nafila ko ya rinka yin azumi ko ya rinka zakka ko ya rinka aikin haji ko ya rinka sadaka ta wajibi ko sadakar nafila a matsayin su na ɗaiɗaiku, haka suka rinka karkashe khawariji yadda ake yin sadaka, kowa ya je ya kashe khawariji inda ya gani, ko kuma a'a shugaba ne cikin shugabanni, khalifa ne cikin khulafa'ir rashidin, khalifatun min al-khulafa'ir rashidin, ya aikata haka. Kaga idan ka bi silsilar tarihi, wanda ya aikata Ali bin Abi Talib ne, wanda da harshen gwamnati yake magana ba da yaran mutum dai ba, kai yanzu ko kaga wannan ka san khawariji ba da ikon ka kama shi, ni yanzu ko na ba da shaida bisa ga ilimi na da bincike na da abinda na gamsu da shi, wannan da cikin khawariji ba a bani dama in kama shi in kashe shi ba, dan ni ba shugaba bane ba, ba khalifa ne cikin khalifatul muslimin ba, kuma ka'idar musulunci ba a bayar da doka a hannun ɗaiɗaikun mutane, ta ci barkatai kowa ya ɗauki doka a hannun sai abin da ya ga dama, duk wanda ya ga dama ya shata layi ya ce nan ce daular musulunci, kuma shi shine amir din wanda suke wajen sun masa mubaya'a, wannan ya zama hauka idan muka yi haka. Sai zanto cewa wato kowa yana da awar shugabanci, a ƙarshe kuma gaba ɗaya babu shugabanci, kowace shugaba kowa ya kafa amir kenan, kowa ya kafa amir ko ina shikenan, kuma kowa ya wajaba sa mutane a yi masa da'a a ba shi jizya, kuma ya ɗauki kansa kali zai jihadi, zai dai rigima da hayaniya, amma dai ba dai jihadi ba, jihadi yana buƙatar khilafa, yana buƙatar shugabanci mai tsari. To haka abinda aka yi wa khawarij wato hukunci ne aka musu na musulunci, to kuma zartar da hukunci ko yanke hannun barawo ko yin bulala ga mazraci baya hannun ɗaiɗaikun mutane, yana hannun wa gwamnati, yana hannun hukuma, kai sai dai ka faɗa cewa ga wajibin gwamnati ta yi, in ta yi fa biha wa ni'mat, gwamnati ba ta yi ba kai Allah ba zai kama ka ba da rashin yin ta, amma kuma ba za ka ce ba tunda ba ta yi ba bari in yi a madadinta, sai ka kawo rashin tsari da hargitsi a cikin ƙasa. Na ji wani malami ya ce wahabiyawa ba a sha, wahabiyawa ko aqidar wahabiyanci wai ba a shayar da ita ba da ruwan sama sai da jinin musulmi, ya ce duk tarihin duniya an san wannan, wai wahabiyawa sun yanka sharifai wato jikokin annabi ɗaya har mutum 500, duk wanda aka san yana alburda, duk wanda aka san yana dalailu, to sai ya tafi lahira, kuma sannan a ce masa mushriki a ce masa arni, wannan magana sai kawai mutum ya yi ta akan titi wanda babu wani bincike na ilimi da zai gaskata ta. Kaga yawanci sufaye zaka ji suna zage Sheikh Muhammad bin Abdulwahab, to shi kuma idan kana son ka zage mutum ɗayan biyu ne, ko dai ya wuce ko kuma yanzu yana da rai, in yana da rai nemo maganganunsa da suka hukunta ka zage shi ko ka kafarta shi ko ka ce arne ne, in kuma ya wuce nemo littattafansa su ba da shaidar akan cewa mutumin banza ne ko mutumin kirki ne. Sheikh Muhammad bin Abdulwahab an haife shi hijirar annabi na shekara 1115, ya bar duniya hijira na shekara 1206, ya rayu a wurin da ake kira Al-Jaziratul Arabiya a garin Uyaina, aka haife shi kusa da garin Riyad, tsakanin Uyaina da Riyad da su kilomita 80 ba, ya yi karatu a Makka, ya yi karatu a Madina, ya je Iraki, ya zo ya yi jihadi, ya kafa daular musulunci, ya yi wallafe-wallafe, aka yi rubutu game da shi, masoya suka yi, maƙiya suka yi, tura mulkin mallaka ma suka yi, to lokacin da ka tashi ga rubutun shi na hannunsa, ga wanda almajiransa da suka kwankwaɗi iliminsa suka yi a kan shi, ga kuma wanda tura mulkin mallaka suka yi, ga kuma wanda suke masu adawa da shi, mabiya ɗariƙun sufaye suka yi, sai kake son ka san shi wane ne, ta wace hanya zaka san shi wane ne, ta hanyar abin da ya rubuta da hannunsa ko wanda aka rubuta a madadinsa? Na hannunsa ne abin da ya jawo wa kansa sai a masa hukunci da shi. To ya rubuta littafi Kitabu Tauhid, ana karantar da shi, Ubangiji Ta'ala ya sharrafa ni na karantar da wannan littafi, na sauke shi har sau 2 ga ɗalibai, karo na farko a cikin darasi 45, da na zo sabon edition sai na kuma karance shi a cikin darasi 40, kuma dukkan shi akwai shi a video da audio cassette, kuma an sa shi a gidajen radio daban-daban, Radio Nigeria na Kaduna, a Jigawa, Bauchi, ina ne da sauransu, wanda duk wanda ya san wannan littafin in da ya ji mai karanta shi ko shi in yana jin larabcin kare ce ni na yi magudi wajen fassara, ya zai karanta da kanshi, babu abin da zai gani na suka ko na zagi a jikin Sheikh Muhammad bin Abdulwahab. A'a, farkon littafin fa kawai abin da yake kitabu tauhidi wa qawlihi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa qawlihi ta'ala qul ta'ala atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa an mu'adh bin jabal qala kuntu radifan nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama sayyati kaza sai ya kare babu sai kuma yace babu kaza sai kawo aya haka yi tun daga farko har karshe ba kalmar ta daya da ya kulla babu sai aya sai hadisi tun daga farkon littafin har karshen sa abin da yake istinbati sai yace wa fihi masail almas'alatu alula kaza almas'alatu althaniya kaza ita kadai ce maganar sa amma babin da abin da ke cikin babin gaba daya maganar Allah ce maganar manzon Allah ce maganar sahabbai da tabi'ai ga kitabut tauhid ne قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ثم فأتوا بكتاب التوحيد فقرأوه على تلاميذكم إن كنتم صادقين كذو كرن تامن كتاب التوحيد كنونا من عند أكي زاجون كو أشارر كو عند أكي زاجون شريفي كو جيكا أنبو مغني إمو إذا نمو ينا ديانا كودا كوكي دغني كمزر كاؤ اليماما كذو كنونا من مغني ويزر كاؤ اليماما تي أكي سيطانا كالو أبو تون تشير ساتي ديا to ku zo ku nuna mana magani in ku ne zarqaul yabama kaga to ga littafin sa masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlul jahiliya ga littafin sa kashfu shubuhat na karantar da shi har so biyu akan wato daya a bauchi so daya kowanne cikin kasir shida shida tunda kasir ne takeitacce a littafi ne takeitacce to amma abin da yake faruwa su ɗan bid'a kullun sukan zagi ibnu taymiya sukan zagi ibnu abdul wahhab saboda waɗannan mutanen sun tsaya kan sai sunnar annabi ce za a yada abin kasa ba bid'a ba to amma duk wanda ya tashi zagin ka baya cewa kai baka san tsarika sai ce baka san annabi saboda ya ribato kwakwalan waɗanda suke bi shi dai idan aka ce baka san tsarika to me laifinka dan baka san tsarika amma idan ce baka san annabi to kaga dukkan musulmi ya san kai mai laifi ne baka san iyalan gidan annabi to haka suke zagin mu mu ahlus sunna su ce ba mu san annabi mu ko mun san mun fi su san annabi tunda duk inda ahlus sunna suke qur'ani suke karanta hadisi suke karanta motsi ka dan a ce an abi huraira qala qala rasulullahi kaji ko to a wurin yan bid'a ba za ka ji wannan ba sai da ce qala shehu kaza an yi farki da wani yayi kaza an yi farki duk abin ya kare a mu farki amma mu ko motsi kadan kaji inda ka ansa bukhari ana karanta ahlus sunna ne muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ahlus sunna ne bulugul maram ahlus sunna ne kitabut tauhid ahlus sunna ne riyadus salihin ahlus sunna ne kaje dukkan kowane masallaci ka gani amma duk inda kaje masallaci in gargajiya da yan bid'a ko hudu ba tun lokacin usman dan kodiyo ake yi da an kusa zuwa karshe kai ma ka san an kusa zuwa yaro karami ma za ka ga ya fara karkade tabar masa baba tashi ايه ده ام بالا اين الملائكه والان اين الصحابه والاولياء كلهم ساروا الى رحمه القوسي ميكسي للذين احسنوا الحسنى قوسي كجا ابن يا زما العاده يا زما العاده با دندنن اديني اتي اتكيتي لي يا ان اوا شيخ محمد ابن عبد الوهاب مالمي ني نا سنه يا كفا دوله تا مسلمي شي دا الامام محمد ابن سعود shi wancan sarki da karfin takobi wannan malami da karfin hujja da aka matsanta mishi yace ka zo gari na nayi maka mubaya'a zan baka kariya ka yada da'awarka kai kai amfani da ilimi ne in yi amfani da takobi na wanda duk ya taba ka ya taba ni amma sharadin shine ka ci gaba da zama a gari na in ka bar gari na ban yi alƙawarin kuma zan baka kariya inda zaka je ba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya zauna so kafa daula ta musulunci ye walla walla da rubutar rubutan sanan har yanzu idan yan dariqa suna so su more su dagi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Allah su yi ko to start din wani shafi a cikin kitabut tauhid raba almajran su mu kuma gobe su ga shafi nawa zamu yi a cikin jawahirul maani ba wani ba to kaga anan gurin a hakikanin gaskiya ba za su iya shafi ɗaya ba wanda yake ya nuna zagi a cikin littafin Muhammad bin Abdul Wahhab ko ya nuna zagi a cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda dama shi in ana maganar Ibn Taymiyyah ba a maganar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ratan yayi yawa tsakanin su in ana darafar da uwa ake duk zagin sa da suke cewa muke yin annabi amma sun san har yanzu tunda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi littafin As-Sarib al-Maslul ala Katimir Rasul zuwa yau tamar shekara 700 babu littafi da aka wallafa a wannan babin da yake kimar wannan littafin yan kuma suna da wani wanda wani shehi ko waliyi ya rubuta cikin waliyansu to kuma sai su fade shi a bada kariya game da manzon Allah dan a cikin Ibn Taymiyyah yake cewa wanda ya zagi annabi ko ya tuba sai an kashe shi, yace tubar ta yi masa amfani a can, amma mu nan dole mu kauda shi daga ban kasa da tini. To wannan sai ka ce baya san annabi, sai ka ce baya san annabi. Ku yi hakuri na tsawaita, kare kanmu ne muke yi, saboda kullum a ce ba ma san annabi, ba mai wani dan izala ya sai jarkan nono ɗaya ya je ya kaiwa babarsa ya ce ga nonon ki na biya ki. Idan kana Borno aka ce ina ne sai a ce a Kano, idan ka je Kano aka ce ina ne sai a ce a Zaria, in ka je Zaria aka ce ina ne sai a ce a Enugu, in ka je Enugu masu ba za su kara da kai gaba har sai sun kai ka teku. Labari ne ba ya da tushe. Wai wani ya sai nono jarka guda wai ya biya wa babarsa, wai ya ce wai ya rama mata nononta, wai dan izala kenan mara mutunci, wai ya yi haka. Ko ba za su iya kawo wannan labarin, ba za su iya kawo wannan sanadin ba. Amma ba abin da za ku kusa hakuri a halin sunna, domin yanzu kasuwar sunna ita ce take ci, ma'ana jama'a suna fahimtar sunna, da ita ce ta dace da qala Allahu qala rasulullahi. Yanzu mafarki ya daina ci, duk wanda ya mafarki ya ce zai gina hujja kai sai ya ce a to ni kuma in ne mafarki ne kuma sai in kyale na mafarki, in kyale na ka, in haka ne in girma mafarki na bana. Ba magana mafarki yanzu. Shi yasa dole yanzu a zage dantse, wanda baya karatu ma da yayi, wanda ya ajiye littattafai ya nadi ya zauna yana cin albarkacin makaranta, yanzu duk lokacin ya wuce sai an fito an yi karatu ririr, ka kare kanka a gaban matasa da abin da ka haddace na ayoyin alqur'ani ko hadisan manzon Allah ko gyararren tarihi. Yanzu duk wanda zai kawo hadisi sai ya laluba, amma da mutum ko labari ya faɗa kawai sai ce qala rasulullahi, amma yanzu san za a ce haza sahihun wa haza da'ifun, kowa sai ya kame bakinsa, ba mafarki. Wai karanta Fatiha a cikin sallah wajibi ne, dan naji an ce akwai hadisi da manzo Allah ya ce wajibi ne karanta Fatiha a cikin sallah. Wannan na nufin kowace sallah? Eh, yana nufin kowace sallah, sai fa ga wanda yake bayan liman a sallar bayyana karatu. Wanda yake bayan liman a sallar bayyana karatu ba wajibi bane karatun Fatiha a kansa, a bisa ga zancen da shi ne ya fi inganci. Abinda ya nuna wajibcin karatun Fatiha din shi ne hadisin la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Amma idan mutum yana bayan liman manzo Allah ta man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a, wanda yake bayan liman karatun liman shi ne karatunsa. Wannan idan liman na karatun bayyana, amma yana karatun surance lalle ka karanta, tunda a lokacin karatunka baya shiga cikin nasa, tunda da asirranta kuke, amma lokacin da yake bayyana in zai yi za ka yi, to za ku sabawa juna cikin karatu. Wannan kuma yake cewa malam ni dai ba tambaya bane ba, ina neman gafara a gare ka akan bisa ga jahilci da son zuciya. Da ni mutum ne mai yawan sauraron karatunka, sai wata guguwa ta zo ta ɗebe mu, bisa ga jahilci na zama cikin waɗanda suke zagin ka suke tsine maka. Amma nayi tsayi nayi nazari, Ubangiji ta Allah ya fahimtar da ni kuskure na, ya ganar da ni gaskiya. Dan Allah, dan Allah, dan Allah ka yafe ni, kuma in ka yafe min ka bani shawara na neman ilimi, waɗanne irin littattafai ya kamata in karanta da irin malaman da ya kamata in yi karatu a gare su. Allah ya fahimci zuciyarka, amin. Ya rubuta ta ranar 3 ga watan goma 2006. To game da ni da kane biya ke wata na yafe maka tun daga kan harshe na har cikin zuciyata, dukkan wanda ya zage ni bisa ga shi bai fahimce ni ba, ni bana fushi da shi, na san cewa in dan Allah yake Allah zai ganar da shi, ni bana gaggawar sai mutum ya gane yau, dan shirya ba a hannuna take ba a hannun Allah take. Ubangiji na iya sa masa shirya yau, gobe, jibi, shekara mai zuwa, bayan shekara biyu, almuhim shine mutum ya karbi shirya. Amma ni dan mutum ya shiga haƙƙina ya zage ni a matsayin na dan adam zan ji ba dadi, amma bana rike da shi mutumin da yake kan kyakkyawan niyya, na tabbatar inda ikhlasi yake Allah ba zai kyale shi cikin duhu ba, Allah zai wayar masa da kansa. Amma wanda ko yake yi dan ya more, dan ya ji dadi, ya mayar da abin nakiya mai dan karan zaki, ya mayar da abin zuma da madi da yake dantsana yake lasa da harshensa kullun, sai ya zagi zafin hankalinsa zai kwanta, sai ya kushe shi, to wannan ya zaka yi da shi. Ubangiji ta Allah ya halicci mutane daga babu, ya samar da su komai, kuma suka ce masa yana da dai, sai bani da shi suka ce ba mu yadda ba kana da shi. Allah da ya halicci dan adam ga abin da dan adam ya masa. Manzon Allah da aka turo cikin waɗanda ya fi kowa, ya fi kowa kirki cikin mutanen da sun san ya fi kowa kirki, amma suka ce sha'irun kahinun, suka ce ya ayyuhal ladzina nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin. ya wanda yake da'awar an saukar masa da alqur'ani kai mahaukaci ne, kawo mana mala'iku mana inda suka ke yi. To an faɗa manzon Allah haka, da an zagi Ja'far kuma da an zagi wani sai ya ji haushi, kuma duk wanda ya zage ka menene na damuwa, hujjarsa ce ta kare shi ya zage ka, in yana da abin faɗa ba zai zage ba. To in baya da hujjar faɗa kuma kace kar ya zage, so kace kumbure ya mutu kyale sai ya zage sai ya dau huce ya sace sai me shikenan. Ta faru ta kare, an yi wa mai da mai ɗaya sata, ya zagi Ja'far ya huta, ya zagi ahlus sunna ya huta, duk wanda kuka je yana zagi yana tayar da hankali cewa ba mu yadda ba, sai an yi kisan kai sai an zubar da jini, wallahi tallahi baya da hujja ne. Kuma wannan ita ce sunnar kafirai tun ada, biyo cikin alqur'ani haka za ka yi ta gani. Lokacin da annabi Ibrahim ya kure mutanensa dangane da abin da yake kiransu zuwa kai kasawar gumakansu, hal yasma'unakum istada'un aw yanfa'unakum aw yadurrun, shin gumakan suna jin ku in kun kira, shin suna cutar da ku ko suna amfanar da ku, sun san babu ɗaya cikin biyu. Sai suka ce kawai wajadna aba'ana kaza, haka muka samu iyayenmu suna yi. Shi kuma yake uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun, tir da abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba, tir da ku, tir da abin da kuke bauta ba Allah ba, ma'ana ba ku da hujja, kawai sai iyaye sun ce, kakanni sun ce, haka muka samu. Kaga da ya kai su bango sai suka ce harriquhu wanzuru alihatakum in kuntum fa'ilin, ku kona shi, ku dake shi, ku taimaki gumakanku, ubnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim, ku haƙa rami, ku sa wuta, ku jefa shi a ciki, saboda mai hujja ta kare. Duk wanda hujja ta kare masa ba abinda zai, sai zagi sai hayaniya, amma mai hujja a natsaye ce, in kai fushi ma shi sai ya murmushi, saboda mutum na cin nasara da murmushi irin nasara da baya ci da takobi. Haka wani mai hikima ya zana a rubuce, kuma za ka gani yaso da dama za ka zo kofa ka ɓata rai sai ya ki buɗe ma, amma in kai murmushi assalamu alaikum sai a rubuce assalamu alaikum. To dan menene in za ka ci nasara da murmushi sai ka zare kan sakali, dan me in kana da aya ko hadisi sai ka tayar da jijiyar wuya bakinka na kumfa, me ya faru? Allah gane da mu gaskiya. Dan haka wannan dan uwa da ya rubuta wannan takarda, har ga Allah ku zama shaida, ni na yafe masa, bana rike da shi a cikin zuciyata, kuma ina fatan nima Allah ya yafe mun kuskure na, kuma kai ma idan na yi maka wani abu ba daidai ba da sani, ko kuma in na yi maka wani abu ba daidai ba ko da sani, dan Allah ku yafe mu. Shawarar da ya bayar nan, shawarar da ya ci ya danganta. Yanzu samun malami shine muhimmi, ba zan iya faɗa maka littafi ba sai dai ka samu malami, tunda da na san matakin ilimin ka sai in ce ga kaza, amma zan baka cewa ilimai guda hudu su ne ilimi waɗanda suke kai mutum zuwa ga Allah kai tsaye. Farko ilimin Qur'ani wanda ya shafi karatunsa da sanin fassararsa. Na biyu ilimin hadisi, ya shafi tace mai kyau da mara kyau da kuma sanin mai yakunsa na ma'ana. Sai ilimin fiqhu, sai ilimin tauhidi. Duk ilimin da ba wannan ba yana hidima ne ga wannan. To da haka kaga da na san matakin ilimin ka, da sai in ce daga littafi kaza zaka fara, sannan littafi kaza, sannan littafi kaza, sannan littafi kaza. Amma malami da zaka koyi karatu a wajensa, ka je ka nemi malami na sunna wanda ka tabbatar yayi karatu, ba mai kankanba ba. Yana da malaman da zai iya cewa yayi karatu a wajen wane, ya je wuri kaza yayi karatu na shekara kaza, yayi karatu na shekara kaza, irin waɗannan malaman zaka nema. Ba waɗanda idan ka tsare shi ba a wajen wa ka koyi hadisi ko fiqhu ko lugha ko nahwu ko tafsiri, baya da malamin. Daga ɗan ƙaramin littafi sai ka saddin wani wanda zai je boye ya saurara ya ji, gobe shi ma sai gina nashi a kai. Wannan ba malami bane ba, wanda ya karatu wajen malamai shine malami. Dan saboda haka ka nemi malami. Idan anan garin kake, Ubangiji Ta'ala ya sa akwai matasa cikin malaman sunna, ɗaliban ilimi waɗanda suke da gaske, suke yi sosai da sosai, zaka iya samun su kai karatun addini a wajensu. Mala Abubakar Kyari, Mala Madu Mustafa, Mala Ali Mustafa, duk waɗannan zaka iya samun su kai karatun addini a wajensu. Sannan akwai dattijan da ka sani irin su Malam Muhammad Abba Aji, Allah kara masa lafiya da imani da tsoron Allah da takawa, da kuma Malam Imam Ali Gaftiya, Imam Nainu Basi, Allah kara masa lafiya, Allah ya amfane mu da iliminsa, da dukkan al'ummar musulmai ya amfane mu da iliminsu, da sauran ƴan uwa da zaka iya samu su suka yi karatu wajensu. Ko su dora maka, ko su haɗa ka da wanda suka san cikin almajiransu, amintattunsu, za su iya karantar da kai addini. idan kuma ka je Kano to kuma ni kuma zan hada ka da wanda zakai karatu wadanda na san cewa zaka karu da su sama da yadda zaka karu da ni akwai abin da zan iya karanta da kai akwai abin da ina da sa'anni na muna tare da su daliban ilimi da muka yi karatu tare na tabbatar sun fina akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza sai an hada ka da su in ce in kaza zaka karanta ka karanta a wajen su in kuma zaka je Kaduna kuma na san kuma wadanda zan hada ka da su kuma a Kaduna in kuma zaka je Sokoto kuma na san wanda zan hada ka da su a Sokoto cikin wadanda an san cewa akan sunnar manzon Allah suke kuma sun yi karatu kuma suna cikin karatu ba ƴan kankan ba bane Allah gane da mu Allah shirye mu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta in tusibuka hasanatun tasuhum wa in tusibuka musibatan yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun آية 50
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين
وبنجي قل كثير لن يصيبنا بابا أبن زي ساميمو na wani abin ki mutuwa ko rauni ko dukan wani abu na rashin dadi illa ma kataballahu lana fati abinda Allah ya rubuta gare mu cewa shine zai auku gare mu huwa maulana shi Allah shine majibuncin lamarin mu lafazin maula na nufin majibuncin lamari daidai da alwali yana nufin majibuncin lamari ma'ana wanda zai taimaka mana wanda zai kare mu wanda zai tsare mu Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ubangiji shine waliyin mummunai abin nufi mataimakin su majibincin lamarin su mai ba su kariya mai ba su tsaro ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم هو مولانا شيني مجبن تلما رمو وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال الله نيوى جبا ممنيس دوغرا كدو كدوغرا قوة سي الله سبحانه وتعالى ناجفة من أتكيم ونن كرتوتي وركن توكلي قدابيوني ركن نفركو سكنكن شي ورزوتيا cewa duk abin da na samu na amfani daga Allah ne abin da kuma ya shafe ni kishiyar haka to kuma shi ya kaddara rukuni na biyu ruko da sababi wato in yi ruko da sababi wato hanyar da aka tsara dan samun kaza to in bi wannan hanyar dole sai mutum ya mallaki gona da irin shuka in an yi ruwan shuka sai ya je ya dauki sungumi da iri ya shuka sai yayi noma sai yayi maimai sai yayi kaza kafin da damana kafin da kaka ya ce zai girbi wani abu to wannan shine sababi sai in yi riko da sababi in na yi riko da wannan sababi sai Ubangiji ta'ala ya bani dausayi a gonata ya bani yabanya ya bani kaka mai albarka to kare in dauka dabara ta ce da iya noma na da iya sa taki da kaza dina a'a lallai farkon al'amarin daga Ubangiji ne ni dai kawai na yi riko da sababi to wannan shine rukuni guda biyu na tawakkali mutum ya riko da sababi sannan kuma ya dogara ga Ubangijin sababi shine Allah ta'ala wa alallahi falyatawakkalul mu'minun qul sai da su wato su munafikai waɗanda suke jiran wa mummunai wani abin ki ya same su wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir wato suna jiran wani abin ki ya same ku sai da su hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn shin akwai abinda kuke mana jira ya same mu in ba daya daga cikin mafi kyawu guda biyu ba ba wani abin da kuke jira ya same mu sai ɗaya daga cikin mafi kyawu guda biyu mafi kyawu na farko shahada ko a mizanin ku kuna ganin mun mutu mun yi hasarar ranmu, amma mu a mizanin mu da sikelin mu muna ganin mu rayayyu ne, tunda Allah ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farikin bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mu muna da tabbas din cewa duk wanda ya mutu a wajen yaki ba wai matacce bane ba, sai rayayye ne da lissan alqur'ani, bal ahya'un inda rabbihim, wannan indiya din tafi komai dadi, ahya'un inda rabbihim la indakum, a wurin ku ko kuna ganin sun mutu amma a wurin Allah su rayayyu ne, an zare ransu an sa a kundun waɗansu tsuntsaye waɗanda suke kaiwa su komo a cikin aljanna, kamar da hadisin manzon Allah ya nuna. Wannan ita ce husna ta farko. Husna ta biyu kuma mu ci nasara sannan mu dawo gida da ganima, ita ma wannan husna ce. Duk wani yaki da musulmi zai je babu hasara a cikinsa, ɗaya daga cikin riba biyu ce, ribar farko shahada, riba ta biyu nasara da ganima. Ba yanda za a ce an je yakin babu riba ta farko babu riba ta biyu, lallai za a samu riba ta shahada ko abin da yake cikin ma'anar shahada, sannan kuma za a samu riba ta ganima, wato ainihin nasara da ganima. Ko wannan shine hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum, muku abinda muke dakon ya same ku ku munafikai da kafirai shine an yusibakum Allahu bi'azabin min indihi, ubangiji ta'ala ya saukar muku wata azaba daga wajensa, au bi aidina, ko kuma ya saukar muku da azaba ta hanyar hannayen mu, wato ku abinda kuke mana dako husnaye ne, mu kuma abinda muke muku dako su ayaini. Ihdal husnayni kuke mana dako, mu kuma ihdas su ayaini, domin al husna ala wazni fu'ula, wato ta'anisi ne na al ahsanu, kamar yadda as su'a ala wazni fu'ula wato ta'anisi ne na me na abu mafi muni, ashaddu isa'a kenan, mafi tsananin muni as-su'a kenan, summa kana akibatal ladina asa'u as-su'a, to idan su'a din guda biyu ne, kaga su'a ya ne kenan, ko su'a yayi ne ko su'a ya ne, dangane da li'irabi, wanda hilli irabi ne tunda mu'annas ne, to wa yurfa'u bil alif wa yunsabu yajru bil kasri a bil ya'i kai, to kaga wannan li'irabi ne ke bambanta harafin na kafin nunun, ko ya zama alifun ko ya zanto ya'u, ma'ana kaga da aka ce hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn, sai aka ce wa nahnu natarabbasu bikum, amma da dan a ce as-su'ayni, sai aka fassara su, ba a kawo su da su'a din ba, natarabbasu bikum abinda muke muku dako ɗaya daga cikin mummuna guda biyu, mummuna ta farko an yusibakum Allahu bi'azabin min indiki, Allah ya saukar da wata musiba ta kama ku daga sama, in ko wannan bata faru ba au bi aidina, ko Allah ya saukar muku da azaba ta hanyar hannayen mu, ya sa mu yake ku, mu karkashe ku, mu mayar da ku bayi, kaga ko wace su'a ce fi muqabalati al-husna a can gurin, husnayan fi muqabalati as-su'ayni, as-su'ayan fi muqabalati al-husnayni, wato kaga al-Qur'ani sai aka canja lafazin dandanan aka kawo ma'ana, fa tarabbasu, ku zauna zaman dako, inna ma'akum mutarabbisun, mu ma muna nan muna zaman dako mu da ku, kul ka ce da su anfiqu taw'an aw karhan, ku ciyar da dukiyar ku taw'an bisa ga da'a, aw karhan ko ala tilat, ku ciyar, lan yataqabbala minkum, ba za a karba ba daga wajenku, innakum kuntum qauman fasiqin, ku mutane ne da kuka kasance kafirai, shi ko Allah yana karba ne daga masu takawa, inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin, yana karban aiki ne daga masu takawa ko kuma ba ku da takawa, dan haka ba za a karba daga gare ku ba. Wannan lafazin na taw'an aw karhan, lafazin taw' daga ta'a yatu'u taw'an ne, at-taw' yana nufin ta'a ko biyayya, akan ce ta'a yatu'u taw'an ko ata'a yuti'u ta'atan, wato kenan da'a kan su, karhan kuma wato kan bakwa su. Akwai kira'a da take cewa kurhan, anfiqu taw'an aw kurhan lan yataqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin, amma idan muka dauki riwaya ta Hab, kira'a ta Asim ibn Abi Najud al-Kufi, waɗannan kalmomi, wannan kalma ta al-karhu ta zo ne da siffa biyu cikin Al-Qur'ani, ko kai wa kaulasan din fataha al-karhu anfiqu taw'an aw karhan, ko kuma kai masa dhamma kace kur al-kurhu kenan, to ayoyi guda biyu sun kawo kurhu da yawa kaulatan dhamma, ayoyi guda biyar sun kawo da yawa kaulatan fataha. Ubangiji ta'ala ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun a suratul baqara. Amma a suratul ahqaf ta Allah ce wasaina al insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kaga wurare guda uku, wurare biyu, amma wuri ɗaya kalmar ta zo so biyu, wuri ɗaya ta zo so ɗaya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni ila akhir al aya, zuwa ƙarshen aya. To amma wurare guda biyar da kaulasan yazo da fataha, ubangiji ta'ala ce afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi turja'un. Suratu Ali Imran. Ya ayyuhal ladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Suratu An-Nisaa kenan. Qul anfiqu taw'an aw karha lan yataqabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin. Suratu At-Tawbah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Suratu Ar-Ra'd. Sai na biyar ko thumma stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين قالتا اتينا طائعين. kaga wurare guda biyar, ko me bambanci tsakanin al-kurhu da dhamma da al-karhu, wato ainihin da fataha? Wadansu malamai suka ce ba bambanci, duk ɗaya ne. Al-karhu shine al-kurhu, kamar da zaka ce ad-da'fu kuma ka ce ad-du'fu. Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa. Allahu alladhi khalaqakum min du'ufin thumma ja'ala min ba'di du'ufin quwwa. Al'ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum da'fa wa 'alima anna fikum du'fa. Ad-da'fu ad-du'fu, al-karhu al-kurhu, al-faqru al-fuqru. Wato al-faqru talauci, in kaga dama kace al-fuqru talauci, yayi talauci kenan tunda kai dhamma. Al-fuqru Allah raba mu da talauci. Wai Umar dan Khattab yace da talauci dan adam ne mai yawo a bayan kasa, da na bi shi na kashe shi yadda yake wahalar da bayin Allah. Amma ba yawo yake a bayan kasa ba a gan shi. Haka waɗansu malamai suka ce ba bambanci tsakanin dhamma da fataha. Waɗansu malaman suka ce a'a, akwai bambanci. Akan ce al-kurhu dangane da wahalar da kake santa. Wahala ce amma kana santa. Wahala mai amfani. Suka ce kaga wahalar da ke wajen yaƙi wahala ce mai amfani a wurin mummuni, tunda a ciki zai mutu, idan ya mutu kuma an ce shi rayayye ne. Kaga shi yasa mummunai suke rige kan wannan. Wahala a wajen mace mai naƙuda wahala ce mai amfani, za ta sha wahala amma kuma tana son ta. Wata za ta ga lokacin da take cikin naƙuda, kila idan ta haihu ba za ta ƙare yadda ta haihu ba, amma daga baya tana fita daga cikin jinin biki, sai ga tana fatan ta ƙara samun haihuwa. Shi yasa sai aka yi dhamma, wahalar da ake so. Ina fata an fahimta. Wahalar da take daga karan kanka, kai ka zabawa kanka ita, ita ce al-kurhu. Amma al-karhu wahalar da tilasta ka aka yi a kanta. Ina fata an fahimta. Ba lokaci ballanta na mu bi dukkan ayoyin, amma in ka dauki wannan ita ce maganganun malamai, bari mu dauki wannan ɗayar sai ta zama awu. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum. Ibn Jarir al-Tabari da al-Imam al-Wahidi a cikin sababun nuzul, asbabun nuzul, sun ruwaito cewa wannan aya tana magana ne dangane da ɗaya daga cikin munafukai. Ɗaya daga cikin munafukai da yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yi mun izini kar in je yaki dan kar in fitu da matar Rumawa. To shine kuma daga ƙarshe da aka ba su izini, sai kunya ta kama su, sai suke son me za su yi mummune su gane suna da imani, ko ba dan Allah ba su yi wannan abun. Sai suka ce bari mu ba da taimako in za a tafi yaki. Sai suka kawo taimako, suka kawo wajen manzon Allah, amma a zuci ba dan Allah ba fa. Wai dan su kare yaudaran mummunai a gane dai da gaske suke, uzurin da suka ba lallai gaske ne. Sai Allah ya saukar da wannan aya. Qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum. Shine malamai suka ce anfiqu taw'an aw karhan asalinsa amru ne, amma ma'anansa ma'ana ce ta khabar. Jumla din jumla ce insha'iyya, lakin ma'ana ha jumla khabariyya. Jumla ce khabariyya ta fuskar ma'ana insha'iyya a ganin ido. Anfiqu fi'ilul amr ne, wanda umarni ne, kaga insha ne. Amma abin nufi lan yutaqabbala minkum, iza anfaqtum karihina aw mukrahina, kaga ba za a karba daga wajen ku ba duk lokacin da kuka ciyar sawa'un kuna cikin zabi kuka ciyar ko alatil kuka ciyar daidai a banza ne ba za a karba wajen ku ba. Abin nufi dai aw din da suke cikin nan ita ce aw ta tasuya, ta yadda ko kai abin ko baka yi ba duk daya, an gane ku? Sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum, ma'ana duk daya kenan, la yu'minun, istaghfirta lahum aw lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allahu lahum, kaga nan gurin ma duk daya ne, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum, sun yi hakurin ko ba su yi hakurin ba duk daya ne, anfiqu taw'an aw karhan duk daya ne, lan yutaqabbala minkum, kun ciyar bisa ga da'a kun ciyar bisa ga tilas duk daya lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin, wannan jumla ce wato ta'aliliya, sanadiyar da ba za a karba wadan kun kasance fasikai ne ku. To anan abinda ake nufi da fasikai sune kafirai, amma ba fasikanci na aikata kaba'ir zunub ba, wannan baya hana a karba aikin mutum, amma fasikanci da ma'anan kafirci shike hana aiki a karba aikin mutum. Jallatin
wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salah إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون.
Ubangiji ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, babu abin da ya hana a karɓi ciyarwa da suke ciyarwa ta wajibi kamar zakka ko kuma taimakawa lokacin da za a tafi jihadi ko ciyarwa ta nafila, ba abin da ya hana a karɓa illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, sai kawai dan sun kafirce wa Allah, sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma kafirci abin da ke hana a karba aikin mutum, imani shine sababin karban aiki, in mutum ya rasa imani duk abin da yake komai kyawunsa Allah ba zai ba shi lada ba. Dan haka Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun, kaga imani shine sababin karban aiki, to su ko ba su da imani. Sannan wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala, ba sa zuwa yin sallah sai aka salanci, ita ma sallah suna yi ta ganin ido dan kar a tuhumce su cewa ba kwa sallah, amma ba dan Allah ba. To kaga wannan ma ɗaya ne daga cikin sabubba da za su hana a karɓa yake mutum in ya zama haka. Sannan wala yunfiquna illa wa hum karihun, ba sa ciyar da dukiyarsu bisa ga zaɓi sai ala tilas, shine malamai suka ce ala tilas a nan gurin ta yadda suke kashe dukiyar cikin abin da ba neman yardan Ubangiji ba, kawai dan dai su nemi yardan mu ne, kaga babu lada a kai kenan. Sannan wa yahlifuna billahi ya fala tujibuka kai amwaluhum wala auladuhum, Allah yace kada dukiyoyinsu da ƴaƴansu su burge ka, abin nufi kar kaga suna da dukiya ka dauka kyakkyawan abu ne game da su, ko kaga suna da ƴaƴa ka dauka kyakkyawan abu ne game da su. Innama yuridullahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya, kadai Ubangiji ta'ala yana son yayi musu azaba biha da wannan dukiyoyin nasu, fil hayatid dunya a rayuwar duniya, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, rayukansu su fita daga jikinsu alhalin suna kafirai. Abin nufi ko kaga suna da ƴaƴa ko kaga suna da dukiya, kada ka dauka hakan kyakkyawan abu ne game da su, Ubangiji ta'ala na sanya yawaita zunubinsu ne domin yana ƙara ba su ni'ima, su kuma suna ƙara bijirewa ba sa godiya. Wanda aka bai wa ni'ima 5 bai gode ba, baya daidai da wanda aka bai wa 10 bai gode ba, wanda aka ba shi ni'ima 50 bai godiya ba, yo ai wanda aka bai wa 100 bai gode ba, yafi shi butulci. Ashe ga kafirci, ga kuma an ba su ni'ima kuma ba sa godiya, doriya akan kafircinsu, ashe abin ba abu ne mai kyau ba. Kar abin ya burge kai, kayatar da kai ka dauka mai kyau ne. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya, Allah na sanya musu azaba da wannan abin da ya ba su na dukiya, fil hayatid dunya, a rayuwar duniya. Wata haka anfusuhum hum kafirun, sannan rayukansu kuma su fice daga jikinsu alhalin suna kafirai. A nan akwai abu guda biyu da ya kamata mu fadakar. Abu na farko fi'ilin irada, lafazin arada da yuridu, wato ainihin akan ambatar masa mafu'ulan bihi mansub, kamar yadda Allah ya yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kaga al yusra anan shine mafu'ulan bihi na yuridu, haka kuma al usra shine mafu'ulan bihi na yuridu. Kaga an ambaci mafu'ulan bihi mansub, a wani lokaci sai a shafe mafu'ulan bihi mansub. Duk lokacin da aka shafe mafu'ulan bihi mansub, to idan aka kawo fi'ili da fa'ilin arada ko yuridu, ga fi'ilin ga fa'ili an kawo, to abinda zai biyo baya shine an. Ina fata an fahimta. Idan ko ba a kawo, idan an kawo an, wannan an din ta zama ita da abin da ke cikin ta sune mafu'ulan bihi mansub. Idan ko ba a kawo an ba, sai a kawo lamun. Suna wakiltar juna. Abin da ke nuna suna wakiltar juna, mun karanta a baya-baya kadan, Ubangiji ta'ala ya ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Dan cikin suratul tauba, a wani wuri sai aka maimaita ayar da bambanci, yuriduna li yutfi'u nurallahi, a ce li din nan a madadin me, a madadin an. Ina fata an fahimta. Sannan anan gure ce innama yuridullahu li yu'adzibahum bi hadhihi al-hayatid dunya, a can gaba in mun je kadan zai ce innama yuridullahu an yu'adzibahum biha. Kaga anan gurin an, nan gurin kuma li, wato kenan suna wakiltar juna. To idan an kawo an, ko dai mu ce an da abin da take cikin sa shine mafu'ulan bihi mansub, idan an kawo lamun kuma, to sai mu kaddara mafu'ulan bihi mansubin kafin wannan lamun din, sai ya zanto lamun din nan lamun ta'lil ce, tana da ta'alluki da wancan mafu'ulan bihi mansub da aka shafe wanda ido baya ganin sa. Taqdirin zanti inna ma yuridu Allahu man'ahum liyu'adhibahum bi hadhihi ad-dunya, inna ma yuridu Allahu adam qabuli a'malihim liyu'adhibahum bi hadhihi ad-dunya. Wa tusiran tu lidin lam ta'allil sana ta'alluqi da mafu'ulan bihi wanda aka shafe shi. Magana ce mai zurfi, sauran mutane sai dai duk wanda yana da lada ko bai gane ba, wanda kuma ya gane alhamdulillah. Inna ma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Abu nabiyu da yake bukata liyu'adhibahum biha, suka ce asalin zancen fala tu'jibuka amwaluhum, inna ma yuridu Allahu liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya, domin sun ce biha bamiri ne da ke koma zuwa ga amwal, baya koma zuwa ga aulad, tunda al aulad ukala ne. Da sai a ce inna ma yuridu Allahu liyu'adhibahum bihim, saboda su ukala ne, a ce hadin da koma zuwa ga wancan jam'i na al amwal wanda yake gairu akil, dan haka bamiri ya koma mu'anna. Wato kenan akwai takaddimi da ta'siri a wajen waɗansu malamai wajen fassara aya, sai ya zanto dukiyarsu da Allah zai musu azaba da ita, katta wahalar da kai, katta burge ka, haka kuma ƴaƴansu ma kansu burge ka. Ubangiji ta'ala zai musu azaba ne da wannan tun a duniya. Sannan wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, rayukansu su fice daga jikinsu alhalin suna kafiri. Akan fi zahaqa yazhaqu wa qul ja'a alhaqu wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa. Wato zahuq shine fitar abu da wahala, wato kaga alamar fitar ran su rai zai fita daga jikinsu suna cikin wahala, cikin kunci ba da dadi ba kenan. Wa yahlikuna billahi innahum laminkum, suna rantsewa da Allah cewa suna tare da ku ko mummunai, wato munafikai dabi'ar su kenan, su rantse cewa suna tare da ku. Wa ma hum minkum, Allah ce ko alama ba sa tare da ku, walakinnahum qaumun yafarqun, su mutane ne matsorata, ganin suke in sun rantse sai ku kyale su, sannan kullun cikin firgici suke. Ya hasabuna kullu sayhatin alaihim, suna jin tsoron kar wata aya ta sauka ta ce ku yake su, shi yasa sai su yi tayin rantsuwar ƙarya. Yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun, akan ce fariqa yafraqu idza khafa yakhafu, kenan tsoro ko firgici shine alfaraq a cikin larabci. Law yajiduna mal'an aw magharatin aw mudakhalan lawallu ilayhi wa hum yajmahun, duk wannan tsafface ta su. Law yajiduna mal'an, da za su samu wata mafaka, akan ce balda, wuri da mutum zai je ya boye ba a ganci ba, inda za su samu wani wurin boya. Aw magharatin, ko wani kogo na dutse, wurin koya a fili inda ba kogon dutse ba, magharatun wurin koya a cikin mai duwatsu, aw muddakhalan, muddakhalan din nan daga dakala ya dukulu ne, sai aka shigar da ta'ul ifti'ali sai ya zanto id dakala. To id dakala, tunda asalin dakala sai aka kara alifin da kuma dalun ta'ul ifti'al, to amma sai aka yi ibdalin wannan ta'in ta zama dal, sai ya zama to id dakala yadakhilu muddakhalan. Wato muddakhal asalinsa mudtakhal ala wazani muf'al, wato ta'ul ifti'al ta shiga. Wato kina idan an ce muddakhal a cikin larabci, wurin shiga wanda ake haƙa rami a ƙasa a shiga. To Allah na nuna yadda munafukai suke son su ga ba su yi yaƙi ba, yadda suke jin tsoron kar aya ta sauka a ce a yaƙe su, da za su samu wurin ɓuya cikin itace da bishiyoyi shine malja'an, ko cikin duwatsu shine magharatin, ko kuma rami su haƙa su shiga shine muddakhalan, inda za su samu ɗaya cikin wannan lawallau ilaihi, da sun yi gaggauta zuwa wajen wannan wurin don su koya. Wahum yajmahun, suna hanzari, akan ce jama'a yajmahu asra'a yusri'u kenan, wajen gaggawa. An fi amfani da ita ga doki wanda baya jin lizzami, kaga ya fi hanzari, ko an ja lizzamin sai tafi a guje. Doki dai kangare, akan ce jama'al farasu, dokin ya kangare, ma'ana ya fita a guje baya jin lizzami. To sai Ubangiji da Allah ya siffanta su da doki lokacin da ya kangare, kaga an ba su siffa daga cikin siffar dabbobi, da wallahu ilaihi wahum yajmahun, da sun gudu sun shiga wajen wannan koyar. Wahum yajmahuna, wato suna hanzari don su koya kar a tafi yaki da su, ko kuma kada wato ainihin wato a saukar da aya a ce ku yake su. Sai Allah tinda.
Wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in u'tu minha radu wa illa. من فضله ورسوله إنا عاقب الله راجعون.
ومنهم أتكم منافقي من يلمزك أقوان ديك كوشي ككي النبي اللمز شيني كوشي متن كو عيبة شيني التعييد كعيبة متن دوما إذن كتن متن الظالمين كذا كوشي إذن كتن وانا كذاني كوشي كصفة تاشر صفة دبايا دكتكم سو أقوان ديك كوشي كفي الصدقات تي لمرن صدقة lokacin da ka fifita waɗansu akan waɗansu, ko ka baiwa waɗansu baka yi waɗansu ba, sai ya zarge ka da cewa kai ɗin kayi zalunci abin da kai. Fa in utu min haradu, idan su an ba su sadaka sai su yarda cewa eh lalle annabi ne, lalle manzo ne, ai mutumin kirki ne. Wa illam yutu minha, amma idan ba a ba su sadaka ba, an zo rabon zakka bai samu ba, idahum yaskatun, sai su rinka fishi. To ai abun ba dan Allah yake ba, inda dan Allah yake dan me yasa ba a ba mu ba. Wato wannan siffa ce daga cikin siffofin munafukai. Wato zakka asalinta dattin mutane ce, kamar yadda manzon Allah ya bayyana lokacin da Abdullahi dan Abbas da Sida al-Muttalib suka zo wajensa suka ce ya ba su daga cikin dukiyar zakka su je su yi aure, su samari ne, gorantaka ta dame su. Sai manzon Allah yake cewa ba ta dacewa da gidan annabta, domin dattin mutane ne, shi yasa gidan annabta ba sa cin sadaka. To kaga nan gurin larura ce take sa mutum ya karbi zakka. In ba larura ba, dan me zaka zama matattarar dattin mutane? Ina fata an fahimta. Amma larura sai ta halatta maka kaci, ba an ce in larura ta zo maka tana man Allah dai, balantana zakka da aka ce ausafun nas, ma'ana dattin mutane, shi yasa ai ahlul baiti ba sa cin zakka. Duk wanda yace sharifi ne to kare shi sadaka, duk wanda yace jikan annabi ne kar a fitar da zakka a baki, in ko yace ya karye ka'idar gidan annabta. Amma yanzu kaga sai a ce wani jikan annabi ne, amma wani ya aika masa 50,000 zakka, wani ya aika masa 100,000 zakka, wani ya bashi rabin miliyan zakka. Jikan annabi da zakka, jikan annabi baya cin zakka. Inda ma hiya awsakun nas fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yaskhatun, in ba ba su ba sai su bakin ciki su damu. Sai Allah ce walau annahum radu ma atahum Allahu wa rasuluhu, ina ma ate sun yadda da abin da Allah da manzansa suka ba su. Wa qalu hasbunallahu, suka ce Allah ya wadace mu, in dan kadan ma aka bamu Allah ya wadace mu, dukiya a hannunmu da yawa ba ita ce riba ba, kadan dinta ba ita ce tabewa ba. Idan Allah ya sa maka albarka ne, shi ne kake da riba, in ya cire maka albarka kuma kake cikin tabewa. Duk yawan dukiyarka in Allah ya zada albarka kana cikin wahala, duk yawan samunka, duk karancin samunka in Allah ya sanya albarka to kuma ka samu sauki kenan. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu, ina ma ace sun yadda da abin da Allah da manzansa suka kasafta suka ba su, wa qalu hasbunallahu, suka ce Allah ya wadace mu, sai utina Allahu min fadlihi wa rasuluhu, da sannu Allah da manzansa za su ci gaba da bamu nan gaba, in yanzu mun rasa a nan gaba ma samu. Inna ilallahi ragibun, lalle mu masu kwadayi ne zuwa ga abin da ke wajen Allah, ba abin da ke hannayen mutane ba. Ubangiji ce ina ma sun faɗi haka, ma'ana dai waɗannan ayoyi duk suna bayyana siffofin munafikai, ya'yan uwa musulmi, dan idan mun ji muku kuta ba wai kawai dan mu ji labari ba, duk abin da aka lissafa so ake dan mutum ya ji ya kukuta. Karkashin wannan akwai hadisai, amma dai sai dai mu tashi akan su gobe, hadisi ɗaya ko biyu sai ko mu karanta ayar da za ta biyo baya insha Allah. Abin da muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Ubangiji ta'ala shi ya fi mana, Allah ba mu damuna mai albarka.